dabbobi.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci mu kamar da aka saba 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM duk a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma a kuma ta kasar Ghana za a iya jin mu a Alpha Radio ko kuma yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Sauraro yau Alhamis 9 ga watan Agusta shekarar 2018 za mu yi magana ne akan muhimmancin aikin jinya da kuma samun kwarewa da kyakkyawar alaka tsakanin ma'aikatan jinya da kuma marasa lafiya.
To Safina da masu sauraro idan aka ambaci ma'aikatan jinya wato nurse a turance kenan ba abin da ke faduwa ran mutane sai yadda ake gabatar da aikin. To yaya wannan lamari yake a fagen kuma yayi kamata a bullo masa?
Sunana Muhammad Ahmed Sadiq ni nurse ne a Federal Teaching Hospital Gombe.
Allah sarki yanci aka ce nurse mutanen mu suna yawan tunanin su ce mace ne nurse amma ga kanan kai nurse me kai ka shiga wannan harkar?
Eh aikin nursing dai yana raina tunda ina yaro karami wannan destiny ne. To mu dai lokacin ma ba mu san me aikin nursing ko likita ba mun san dai ina sha'awan aikin asibiti.
Tattaunawar da abokiyar aikin mu Maryam Bugaji ta yi da wannan ma'aikacin jinya da ya samu zuwa shirin Amurka na bunƙasa matasan Afirka da aka fi sani da Yali. Za mu tattauna da masanin lafiyar al'umma don jin yadda ya kamata aikin jinya ya kasance.
To yanzu bari mu fara da sakonnin wasu daga cikin amsoshin da kuka aika mana bayan mun tambaye ku cewa shin yaya kuke kallon lamarin aikin jinya musamman a kasashe masu tasowa musamman ma dai Afirka.
To sakon farko ya fito ne daga Umar Adamu Katagum yace tabbas lamarin aikin jinya a kasashen mu na Afirka na tattare da kalubale masu yawa musamman ma abin da ya fi daga min hankali shine yadda wasu masu aikin jinya ke cin mutuncin majinyata a asibitocin karkara bayan jigen da ke damun mutum kai Allah dai ya kyauta kawai amma gaskiya lamarin aikin jinya a karkara sai a hankali.
To sai kuma Maryam birnin Sokoto tace jinya a kasashen mu na Afirka yana tattare da kalubale musamman ga tala ka gashi babu kwararrun likitoci ko mu ce babu kayan aikin jinya ga kuma tsada tafitar hankali dalilan haka ne yasa masu kuɗi ke barin Afirka domin yin jinya a wasu kasashe kenan.
Eh sai Lawal Muhammad yace a gaskiya lamarin aikin jinya a ƙasar ta Najeriya sai dai in ce abin babu yabo babu kuma fallasa. Dalilin da yasa nace haka shine idan kana cikin birni za ka ga daidai kokarin da gwamnati take yi a wajen kula da lafiyar al'umma amma idan kana karkaran mu abin gwanin ban tausayi domin kuwa wani lokacin za ka ga majinyaci saboda rashin kayan aiki sai ka ga har an kai ga rasar rai wanda idan akwai cikakkun kayan aiki ba zai kai ga haka ta kasance ba musamman gwamnatocin mu na jiha da na kananan hukumomi waɗanda su suka fi kusa da jama'a amma sai kaga ba su kula da waɗannan lamurran kamar yadda ya kamata.
To sai kuma Yakubu mai Bauchi Rishi Allah sana faɗa dai da yace salamu yau da gobe. A gaskiya har yanzu aikin jinya a kasashen mu na Afirka akwai saura sakamakon abubuwan da suke faruwa a asibitocin mu musamman na gwamnati za ku ga yadda masu jinya suke cin zarafin marasa lafiya suna yi musu tsawa. To kun ga kuwa ashe har yanzu akwai saura kenan Allah ya kyauta.
To amin. Sai Ahmed Umar yace a gaskiya ba kayan aiki kuma ba kwararrun ma'aikata ga rashin tsafta a cikin asibitocin. Duk ayyukan da gwaje-gwajen masu jinya sun ta'allaka ne a bisa tsammanin ba magunguna daga gadajen kwantar da masu jinya ga kuma wulakanci da karɓar kuɗi barkatai da sunan gwaji a hannun ƴan uwan majinyata ga kuma ƙabilanci da addinanci a gefen ma'aikatan jinya. Ko ni nan na kai mahaifina asibiti asibitin kwararru na jihar Gombe. An kore ni an ce min ba gadan da za a kwantar da shi.
To sai Ibn Abdullah Bojude yace majinyata na Afirka na shan ukuba a wajen ma'aikata inda zaka ga ana wa maras lafiya tsawa sai ka ce shi ya kawo ma kansa ciwo duk da ba a taru aka zama daya ba. Akwai masu kwatantawa amma da tausayi.
Sai wari malam bare 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 zuwa Alhassan na faɗi sunan daidai yace yau da gobe hakika lamarin jinya a kasashen mu na Afirka sai dai Allah ya kyauta. Amma gaskiya majinyata suna matukar dandana kudar su a kasashen mu sakamakon gwamnatocin mu sun yi wa fannin jinya rukus kainar kashi da fatan gwamnatocin mu za su duba wannan batun.
Imam Yahaya Soja Uba Adamawa yace salamu yau da gobe. A gaskiya harkar jinya a kasashen mu masu tasowa musamman ma dai nahiyar mu ta Afirka akwai matsaloli masu yawa a tattare da harkar saboda ma'aikatan jinya suna raina marasa lafiya wanda hakan yana haifar da matsaloli masu yawan gaske da fatan ma'aikatan jinya za su mutunta marasa lafiya.
Sai Ibrahim Salis dan Kaduna yace hakika yau da gobe aikin jinya a kasashen mu na Afirka ya zama abin da ya zama domin da zaran ka kawo mara lafiya asibiti abin da za su fara gaya maka shine kudin aikin ka dubu kaza ne babu ruwan su da ko kana da shi ko baka da shi su dai a basu kawai harkar kiwon lafiya ta zama kasuwanci.
To sai kuma mu leka shafin mu na Twitter inda Baba Gani da Abuwa Wani yace lamarin aikin jinya a kasa ta Najeriya sai dai in ce abin babu yabo kuma babu fallasa. Dalilin da yasa nace haka shine idan kana cikin birni to zaka ga ana ta kokari a gwamnatance.
Sai Sadiq O22 yace Afirka kam sai hakuri neman ilimin kiwon lafiya shine mafi tsada a nahiyar Afirka kuma mafi tsanani da kuma rashin tallafi daga gwamnati.
To sai kuma at Tassel Ibn ko yace wannan ga haka Allah sa yake nufi yace yau da gobe masu iya magana sun ce lafiya uwar jiki babu mai fushi dake dan haka idan shugabannin mu na Afirka suka inganta harkar lafiya sun yi daidai aka sun haka kuma sai mu ce kalubalen ku shugabanni na Afirka.
Sai Atrabiu 632650 yace assalam a gaskiya aikin jinya a Afirka abin ba a cewa komai domin kuwa a kullum kalubalen da ake fuskanta shine yawancin shugabannin mu ba su bada kulawa akan harkar lafiya yadda ya kamata. Sai kaga asibitoci ba wadataccen magunguna da kuma kwararrun likitoci da fatan za ku tashi lafiya amin.
To mun gode a cigaba da aiki ko bana da sakonni.
Abokiyar aikin mu Maryam Bugaje ta tattauna mana da wani matashin ma'aikacin jinya wanda ya samu zuwa shirin Amurka na bunƙasa matasa wato Yala Abana ya kuma faɗa mata yadda ya tsinci kansa a wannan aiki da gashi ya zama masa fitila a yanzu.
Sunana Muhammad Ahmed Sadiq ni nurse ne a Federal Teaching Hospital Gombe amma ba shi bane ya kawo ni anan ba.
Allah sarki yanci aka ce nurse mutanen mu suna yawan tunanin su ce mace ne nurse amma ga kanan kai nurse me kai ka shiga wannan harkar?
Eh aiki nurse din yana raina tunda ina yaro karami saboda a garin mu ni asalin dan Taraba ne a Mambila so a wajen akwai missionaries so akwai nurses da suna zama a gidan mu so daga nan na ina na so aikin nursing shine inda na fara son aiki.
Kai tunanin ka ce zaka zama likita ba?
Wannan destiny ne. To mu dai lokacin ma ba mu san me aikin nursing ko likita ba mun san dai ina sha'awan aikin asibiti shine kawai abu na ina sha'awan aikin asibiti kuma lokacin da nazo na gama secondary school sai ana set da form na nursing sai na siya sai na shiga na fara karatu.
To gashi ka samu ka zo shirin yali ya kai ga shirin.
Shirin yali dai yana da kyau saboda wannan aikin da ya kawo ni anan shine akwai wani kungiyar da na kirkiro a 2014 suna kungiyar Rural Health Mission Nigeria
ayyukan kiwon lafiya a karkara
to wannan manufan kungiyar shine muna son mu tabbatar cewa a kankara inda babu asibiti ko kuma mata suna shan wahala kafin su samu asibiti muna kai musu kiwon lafiya a wajen sannan kuma muna ba ma ma'aikatan da suke aiki a wajen oro akan yanayin yadda za su kula da mata masu ciki yadda za su gane ko akwai danja ko ba danja yadda za a ba su shawara yaushe za su tura mata masu ciki zuwa asibiti babba kar su ajiye su abinda ba za su iya ba su aje su gan kamar za su iya magance wani abu watakila ba su ma san me yake faruwa ba. So muna nuna musu wayannan sign and symptoms na danger signs idan mace tana nahuda ko tana da ciki in ta zo asibiti yanda za su gane da wuri. Sannan kuma muna aiki da kanana primary health care center kanana asibitoci na kauyuka mu gane matsalolin su. Wani lokaci zaka samu akwai asibiti a kauyen amma babu ma'aikata. Wani lokaci kuma zaka san akwai asibiti amma babu kayayyaki.
Me yasa yanzu kuke ganin kisa ba ma akwai asibiti amma ba rashin ma'aikatan nan yake jawo wannan?
To a Nigeria dai kin san yanayin yanda primary health care yake. Amma a website din mu Rural Health Mission Nigeria muna providing solution versus solution kuma akwai abubuwan da muke yi guda uku. Wanda inda gwamnati za su duba wannan model din da muke amfani da shi da wannan tsarin da muke amfani da shi da zai taimake su. Na daya muna conducting medical outreach kowanne wata za mu je kauye ya mu je kauye mu wayar da kan mutane mu duba su mu ba su magunguna na gaggawa ka idan maybe zazzabi ne ko kuma basu gane mene yake damun su ba za mu iya ba su magani dai ba magani masu nauyi bane wanda dai zai iya relieving sannan mu ba su referral letter su tafi asibiti babba. Sannan kuma muna zuwa kauye mu duba wannan asibitocin mu duba sannan mu san mene damuwar su. Wani lokaci zaki samu ANC wannan hawan da mata suke zuwa wasu asibiti ba su iya yi saboda folic acid wanda ana sayarwa kwalba daya 500 ba su da shi. Amma mu muna da wasu kungiyoyin da suke taimaka mana da wayannan magunguna. So in mun samu asibitin da ba su da wayannan sai mu kawo musu sai muna kawo musu su za su na ba mu report in ya kare za su gaya mana mu sake kawo musu. Sannan wannan kade ya isa a aje asibiti a kauye a dinga yi hawo kowanne sati. Folic acid din nan da antimalarial din nan da wannan net din nan kada ya isa ya rike primary care saboda primary care ba wani abu mai nauyi yake bukata ba. Wannan mata masu ciki abinda yake kashe su malaria da cutan zazzabi cizon sauro shine yake yawan kashe su. Sannan kuma rashin jini kuma wannan folic acid zai magance kuma in dai ka magance malaria mace ba samu matsala ba ko da tana da ciki.
To yanci kamar masu fama da yoyon fitsari wanda ake ce saboda mutum mata na dadewa ba su je asibiti ba yayin nakuda yaya kuna da wasu taimako da kuke ba mu waɗannan?
Mu taimakon mu yawanci muna tsayawa ne kar abu ya faru akan wannan abin da ke
rigakafi kenan
rigakafi ne mu. Amma wannan muna kira mai muna idan muka fita muna wayar da kan mutane sannan zaki samu irin wannan yawan fitsarin saboda mace bata kai shekarun da ya kamata ta yi aure ba ayi mata aure kuma kin san in mace jikinta bai kware ba ta iya jimre wahalan aure ba. So wannan yana kawo irin yawan fitsari. Wani lokaci kuma akwai wasu abubuwan da mata suna yi a kauye wanda basu san yillansa ba.
Kamar me kenan?
Akwai kamar yanzu misali zaki je kauye zaki samu mace ta yi aure amma bata san ya zata sarkake jikinta ba bata san me ya kamata idan ta yi amfani da bayan gida ya zata yi ba sai ta kamu da infection in ya shiga kuma zai iya bata abin nan ninta zai iya zama mata matsaloli da yawa wanda idan ta yi aure wannan matsalan yana yana wani lokaci zai ana haihuwa wani lokaci kuma sai ya zama wani abu babba daga baya.
To yanzu da ka zo na America wannan shirin nan na yali me aka koyar da kai da zai amfane ka musamman daga wannan fannin da kake amfani aiki a kai?
Sati shidan da ya wuce an kawo ni naje Philadelphia a Drexel University. Wannan university suna da tsare-tsare dewa akan aikin da nake yi ma
aiki na irin kamar kiwon lafiya na karkara? Na karkara?
Aiki na irin civic leadership yanda muke magana yanda ake
shugabanci al'umma
yanda ake yanda mutane suke mu'amala da masu zama a kauye ko kuma masu zama a gari kamar yanzu misali wannan university suna da wani abun da suke kira CV engagement center wannan center zaki samu akwai mutane suna zuwa saboda su zo su yi aikin kyauta ba biyan su ake yi ba sannan kuma suna da wani abu kowanne sati zaki ga mutum ya zo yace menene ake bukata nan zai bada kudi a siya magani a siya komai da komai a ajiya asibiti abu da wanda na koya nan shine aikin taimako kowa yana so ya taimako zaki samu anan ba wai babu masala a America ba da muke zama a Philadelphia akwai garuwa da muka je mutane ba su da wajen da za su kwana akwai mutanen da ba su da abin da za su ci akwai masaloli yanda irin na Nigeria amma abin da yake taimakon su kowa yana taimakon juna kowa yana aikin da ya gan cewa ya tabbatar cewa makwabcinsa ya ci abinci makwabcinsa kuma zai iya yi wani abin da zai taimaki mutane zai ga mutum yanzu kamar akwai lokacin da muka je medical outreach a Philadelphia in West Philadelphia so ni tunda ina da experience medical outreach ni ne na shugaban shi wannan kungiyar da muka je medical outreach da muka je kuma abin da ya ba mamaki akwai yaran makaranta na University of Dresden a cikin team din sun ya su ma sun je da nake tambayan su mene yake so yayi da wannan karatun da yake yi na kiwon lafiya yace shi yana da interest akan public health ne kuma abin da yake so ya cimma a rayuwarsa ya tabbatar cewa wannan malaria da yake kashe mutane a Africa ya samo yanda za a yi a samo wani anyan din da ba zai ja kudi da yawa ba kuma na ci gaba kuma wanda malaria ba zai daina kashe mata da yara yanda suke gani a news da sauransu kaga wannan shi yaro karami ne wanda na fi shekarun su 24 ne amma yana da wannan tunanin in kin dauki wannan kiyada da yaran mu na Nigeria kwata-kwata zai ga mutum ya gama degree amma kin tambaye shi menene goals dinsa na rayuwa ba zai iya gaya miki ba
wannan baka ga yana da nasaba da ilimi cewa su waɗannan sun samu tun daga farko suna da ilimin tun daga matakin farko har zuwa inda suke yanzu suna da wannan isasshen ilimin da za su san amfanin shiga waɗannan ayyukan sa kai din nan da komai ko ya kake ganin haka
to inde akwai magana biyu da ke ma akwai ilimi wanda zan dai magana kadan akan ilimi sannan kuma na focusing akan civic leadership wanda ina da niyya idan na koma zan yi kokari na gan cewa a Gombe inda nake zama mun dan fara gani abu kamar magana ilimi da muka zo akwai classroom da aka kai mu
aji
akwai ajin da aka kai mu mun dauka wani senate building ne mun dauka wani zama majalisa ne ake a wajen ba mu sani ba classroom ne aji ne inda yara suke zuwa su samu a koyar da su ba kamar yanda yake a Nigeria zaka ga a university zaka ga suna zama a benchi wasu kuma babu ma benchi ma suna zama a kasa zaka ga yawanci a haji a university na Drexel mutane ba su wuce 30 ba su wuce 30 a haji kuma akwai projector akwai na'urori daban-daban ana koyar muku abu in ya kama wani abu ne ba su gane ba a yanzu za su shiga internet su samu su fito muku su baku amma wani bidiyo ne ya kamata su nuna muku su fahimci abin da ake gaya muku za su shiga internet yanzu nan a fito da su a nuna muku sannan akwai wani abin da ya faru mun je wani makaranta na yara kanana nursery so akwai wani yaro karami haka ina gan shekaran shi gudu ne sai ya tashi yace shi yayi mana wani tambaya yace shi ka Africa nan akwai soro ne a Africa sannan muke tambaya shi yace saboda sai muke mamaki ya suke irin wannan tunani muke tambaya malami sai yace shi ya ji yaron yace tunda yazo ana musu career building daga nursery school ne so shi ya san cewa daga nursery school ya san cewa soro wani abu ne wanda yake kawo cututtuka da yawa a duniya sannan shi a nursery fa yana so ya sama da wani abu wanda zai kashe soro ya daina kashe mutane. A nursery school ne.
Tun da farko ke na ci karfe tun da zafin shake.
Shekaran shehudu. Wannan abin ya bani mamaki kuma akwai abubuwa mamaki da yawa wanda zaka gani. Kuma wanda mutanen ba wani mutane daban bane ba. Kama mu ne kawai fatan ne kawai ya raba mu. Wasu abubuwan da muke masu suna mamaki yanzu kama wannan program da muka je wannan aikin da nake muna zuwa kauyuka din nan ba taba kira na ko a wani local government a ce ga kyauta mun ji kana wani abu kaza a kai kokari ba sani ba amma gwamnatin America sun ga abin da muke yi sun ba mu award sun kawo mu America su yi mana horo na sati shida sun abubuwa da yawa wanda wasu ma yanzu a hall din nan da wasu har kuka suke yi saboda mutane ba su taba tunani za su samu irin wannan mai sayin ba abin da nake fada nan su ne manyan mu su dinga lura abubuwan da muke yi nan suna da amfani ni na ga ma wani abokina nace ni ban taba sani cewa abin da nake yana da amfani ba sun da na zo America saboda ina ga musu wani abu da nake yi wanda can ba mu dauki wani abu bane muke ba saboda mutane ba su nuna mana cewa wani abun kirki muke yi ba amma abun mamaki anan sai ina fada sai abun da zai baki mamaki ni da nazo ban yi tunani ina da wani masaya haka ba saboda kafin nazo akwai universities guda hudu wanda aka raba biographies din mu da abuwa da muke yi ran da na shigo Philadelphia na samu email ya fi 15 kuma duk wannan professors ne suke so su zauna da ni na gaya musu yaya nayi na fara wannan abun kuma menene damuwa na menene nake so su tamake ni da shi kin ga irin wani abun wannan
fara maka kwarin gwiwa
abubuwa da yawa wanda zan yi zuwa na gaya mutane ga abuna na gane wata kila za mu samu canji
hanya koye aiki a yau ko wane gumi ne yake ji
kuma dai wannan kan gumin shi yake ci
gaskiya kan
wannan ma'aikacin jinya ko Muhammad so muna fatan Allah ya sanya alheri
amin amin
sannan kuma kinga kamar magana da ya tafi na yawanci sai matasan mu sun fito wasu kasashe suke gane ashe suna da muhimmanci
sosai
Allah ya sa gwamnatocin mu su masu
amin amin amin
to haka yake to kar a manta kamar yadda muka ce zamu tattauna da masanin lafiyar jama'a muna tare da shi da mun jin ire-iren wayannan ayyuka na jinya ya kamata musamman a sakonnin mu yawanci sun ce sun yi
sun yi kuka kan gaba daya ma
sai mu ji waya abin yake ne ya kamata saboda na san shi yana da masaniya akan wannan yawancin da ake aiki assalamu alaikum
assalamu
eh barka da warhaka a Tahiru Abubakar
barka da shigowa
ya ayyuka a gida
yauwa barka
yauwa kana jin mu sosai
ina jin ku
yauwa to yauwa yanzu muna jin ka muna magana akan aikin jinya musamman a kasashen mu yaya abun yake tafiya yaya ya kamata ya kasance mutane da yawa sun yi kukan cewa ana ma'aikatan jinya suna walakanta su wancan su ce kaza wannan su ce kaza shin yaya ya kamata alaƙa ta kasance ne
alaƙa tsakanin mara lafiya da malamin asibiti ya kamata a ce zama alaƙa ce ce da mai kula da mai nema saboda shi mara lafiya a duk yake yana bukatar taimako yana bukatar tausayawa yana so ne a nuna mai an san da shi a waje kuma a nuna a tausaya mishi da halin da kuma a taimaka mishi ya samu ya fita da wannan
muna jin ka amma na dan kakkatsewa haka muna jin ka
inda nake din ne nake tare da kokari in samu network din
eh muna jin ka yanzu
kana
eh muna ji da kai
tsakanin da ya kamata ya ce ta zama ta ce a ga wanda shi malamin asibiti ko mai jinya ya tsinci wa aika don sanarwa tsara lafiya. Amma ba abinda zai zama mai kai ne ciwo kana tsoron ma ka ga mara lafiya ba ne. Yawanci gaskiya ko timo abinda ake fama da shi kenan yanzu wanda za ka ga mai jinya wasu daga cikinsu suna tsoron ma ma'aikacin asibiti.
To ko ina ga abinda za a yi likita bari mu sake kiran ka kila layin ya fi warwarewa da kyau. To Safina kin ji wanda ya fara magana cewa ya kamata a samu alaka mai kyau. To amma ni kuma kafin ya dawo din Safina akwai abin da nake kallo wani lokaci kuma akwai fitinan namijin ya ci fa.
Usman kafin ai magana fitinan namijin ya ci ai farko ma in ka shiga asibitin zaka fara gani. Zaka ga nurse Usman ni na yadda da abin da masu sauraro suka ce da gaske ne zaka ga nurse ta zauna da kasar an aiko mata da mutuwa.
Ya kamata
babu annuri kana ciwo zaka so irin kaga ko ba
kamar yanda ake anan aka ga an tarereye ka kaman kwai.
Usman baka baka da lafiya kamar ai maka dariya sannu Allah ya sauke Allah ya kawo irin wannan kai zai dan rage maka ciwo amma ka je kaga ma'aikacin jinya ya hada rai kamar zai mutu to
kai kanka kamar ya ciwo ya karu kuma ina ga yana da daga cikin abin da
yake kuma sai ga me ke kawo haka
to ina ga shine ai daga wurin yanayin yau ce shine ya nake son mu je auren a Tahiru yanayin yau ce in albashin da ake baka ne kai majinyacin bai ishe ka ba kana can kana wani tunanin a'a rashin kwarewa ce in kuka je makarantar koyon aikin
jinya kuma abin da abin da aka koya musu fake ne bari ko daga asibiti suke samu koko hudda da mutane ne ke musu yawa koko
to yanzu ga muka in tare zo da mana san ya taba shi kanshi aikin jinya din zamu ji ana koya musu a makaranta ne a'a ba a koya musu yaya abin yake tafiya ya kamata su ga ya ga mana mu ji sannan akwai wani abu daya zaki ga su kansu mu zamu kalli dole wannan shi ba su kansu kai kuma kanka majinyaci da kaje kuma asibitin in misali baka gamu da wannan a karin farko ba kai ma fa akwai rawar da zaka taka ya matsayin ka na wanda ka je neman lafiya misali saboda in ka kage to zai kage
wasu sai a dinga magana zaka ga abin da yasa suke mausula kanci wai ai ba su zuwa asibiti sai ciwo ya
ci karfin su
to irin wannan ai jama'a zaka yi a jiki ka nuna mishi
saboda gobe in yana ciwon ya dawo
saboda kaza zai muku kaza da ka zo ba wai sai kai fada sai kai wulakanci bane
kuma musamman ma dai in ka ce zaka yi fada ai akwai matsala ne to yanzu layin fa ina ga layi ya tubure bari mu dan sake koma mu dan shagata in ma ya tubure din dole mu sake dawo da shi
Maso zowa office koye office maso zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau ko wane gumi na yake ji kai ya rabu ni na nake idan dai kaga mutum bi za mota kana ga sutura kyakkyawa yana yin yanga yana yin toruku na tabbata gumi na yake ji kai ya rabu ni na nake sai an sha wuya kan sha wannan guri ne yake ji kai ya rabu ne na nake ji tunan
don na ga zamu samu mu samu shi da tatayar mu kira shi da tattauna da shi saboda irin wannan tangarda ta layi yadda mako mai zuwa zamu ci gaba daga inda muka tsaya
tun Allah ya yarda
eh to amma Safinatu kin san kafin mu sallama da su dole zamu ga ya musu cewa shirye-shiryen yau da gobe yana taba abubuwa da yawa wanda kuma goben Allah ya kai mu juma'a zamu magana ne akan nishadi eh ko da ke zamu dawo Allah ne masani eh zakan diga nan zamu tattara ina mai namu sunana Usman Ahmad Kabara
Safinatu Sodengi
sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin da engineer mu ne Mr. Robert Klein ni Usman Ahmad Kabara amma da harin da bakin sa nake cewa mu zama lafiya dai ban ciki ta zaro da ce ba ruwan da a yau da madalaci yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari